This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a daren yau Lahadi 2 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kalle kasa Odalungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Lahadi, kungiyar kasashe masu arzikin man fetur a duniya ta OPEC ta amince da kare yawan mai da suke haƙowa a wani yunkuri na tallafawa farashi, yayin da rashin tabbas na tattalin arziki da siyasa ya kunno kai a kasuwanni. Kungiyar mai mambobi 12 da ƙawayenta 10 sun yanke shawarar ƙara yawan haƙo ɗanyen mai daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2025 har zuwa 31 ga watan Disamban shekarar 2025, inji sanarwar da kungiyar ta fitar. Bugu da ƙari, ƙasashe 8 sun ce za su kuma ƙara yawan samar da kayayyakin mai da aka takaita bisa buƙatar Riyadh don ƙara tallafawa kasuwanni da suka hada da Saudiya da Rasha da Iraki da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Kuwait da Kazakhstan da Algeria da kuma Oman. Wani hajimin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar yau Lahadi cewa Isra'ila ta amince da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Yanzu da shugaban Amurka Joe Biden ya inganta ƙudurin, sai dai ya ce har yau yarjejeniyar na buƙatar ƙarin wasu gyare-gyare. A wata hira da jaridar Birtaniya ta Sunday Times, Ofir Falk, babban mai bada shawara ga Netanyahu, ya ce ƙudurin Biden shiri ne da muka amince da shi, ko da yake yarjejeniyar ba mai kyau ba ne, amma dai muna tsayanin buƙatar a sako dukkan mutane da ake garkuwa da su. Ya ce akwai bayani da daman da yake buƙata a gyara su. Ya ƙara da cewa manufofin Isra'ila da suka hada da sako mutanen da ake garkuwa da su da kuma wargaza ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda masu kisan ƙare dangi ta Hamas ba su sauya ba. Biden da a farko yake goyon bayan ayyukan sojin Isra'ila, yanzu ya buɗe kofar kawo ƙarshen mummunan yaƙi da ke laƙume rayukan fararen hula. A shekaran jiya Juma'a ma ya sanar da abin da ya kira shiri mai matakai guda uku da ya gabatarwa gwamnatin Netanyahu ta kawo ƙarshen yaƙin. Tsohon shugaban ƙasar Iran Mahmoud Ahmadinejad mai ra'ayin riƙau ya yi rajista a yau Lahadi a matsayin wanda ka iya zama ɗan takarar shugabancin ƙasa, wanda yake neman sake dawo da martabar siyasar ƙasar bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya hallaka shugaban ƙasar. Rajistan tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau na yin matsin lamba ga jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei. Yayin da yake kan karagar mulki, Ahmadinejad ya fito fili ya kalubalanci jagoran addinin mai shekaru 85, kuma yunkurinsa na tsayawa takara a shekarar 2021 bai samu amincewar hukumomi ba. Dawowar ɗan siyasar mai tsaurin ra'ayin na zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin Iran da ƙasashen yamma dangane da shirin nukuliya da Tehran take ci gaba da yi cikin sauri, da kuma makaman da take yi wa Rasha a yaƙi da take yi da Ukraine da kuma murƙushe masu adawa da ita. A halin da ake ci kuma, goyon bayan da Iran ke baiwa dakarun sa kai a duk faɗin yankin gabas da tsakiya ya fi mai da hankali ne a daidai lokacin da 'yan tawayin Houthi na Yemen suke kai farmaki a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya saboda yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin yau Lahadi ne ake sa ran za a bayyana sakamakon ƙarshe na zaɓen ƙasar Afirka ta Kudu mai cike da ruɗani. Ko da yake dai abinda ya bayyana a fili dai shine cewar jam'iyya mai mulki ta rasa rinjaye a karon farko. Wani tsohon shugaban Afirka ta Kudu ya taɓa yin alfahari cewa jam'iyyar African National Congress ANC za ta yi mulki har dawowa Annabi Isa. sai dai akwai wani barkwanci da ake yadawa Afirka ta Kudu cewa kila da gaske ne Annabi Isa ya dawo gajin yadda jam'iyyar ta sha wahala a zabukan gama gari a wannan mako a wani gagarumin sauye-sauyen siyasa jam'iyyar ANC ta rasa rinjayi a majalisar dokoki karin farko inda ta samu kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙarshe a yau Lahadi shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga ƙasashe da su shiga taron kolin zaman lafiya da za a yi a ranar 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland a cikin jawabin Zelensky a wurin taron kolin da ake gudanarwa a Shangri-La a ƙasar Singapore ya jaddada rawar da diplomasiya za ta taka wurin taimakawa kokarin Ukraine a yaki da take yi da Russia yanzu da yakin ya shiga shekara ta uku ba dadewa ba da alaman duniya za ta kasance kai rarrabe amma mun ga cewa al'ummomin kasashe da dama suna sha'awa da kuma ikon yin haɗin gwiwa akalla a fannin tsaro na bai daya inji shi yana faɗa wa ɗaruruwan jami'an gwamnatin kasashen waje da wakilai a tattaunawar tsaron yankin ya jaddada cewa goyon bayan da kasashen duniya ke bayarwa ya taimaka wa Ukraine wajen ci gaba da samun karfin tsaro a cikin hare-haren wuce gona da iri da Russia take kaddamarwa a yayin da take kokarin kubutar da wasu yara 'yan kasar Ukraine da aka kai su Russia.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Ana ta maganan cewa mata su fito sai naga a yankin mu babu wata macen da za ta fito kuma maganan 35% affirmative action din nan da ake ta magana na mata ba zai tasiri a yankin mu saboda ba a karbi mata su zamanto suna siyasa ba.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin aka yi bikin ranar yara ta Najeriya ranar da aka kafa a shekara ta 1994 da nufin karrama ƙananan yara da ke daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da masu kula da lamura ke cewa a kan wannan rana. Yau kuma mun karɓi bakoncin wata 'yar fafutuka kare haƙƙoƙin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji kowa ce ce. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da nazari a kan ranar ƙananan yara a Najeriya, ranar da aka kafa a shekara ta 1964 da nufin ƙarama ƙananan yara. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan kwalliyar ba ta biyan kuɗin sabulu. Kamar yadda Maryam Garko, shugabar ƙungiyar da ke yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa da ake kira Lespada ta shaida wa shirin Kallabi.
Kowane yaro yana da haƙƙinsa wanda yake buƙata a ce lallai ya samu wannan haƙƙi, amma kuma bai samu ba. idan muka dauka kaman a harkar ilimi an kiyasce cewa miliyan 20.1 yara suna nan babu ilimi akwai matasa akwai yaran amma kuma akwai ƙalubalen da yawa wanda ya kamata yaran nan a ba su haƙoƙinsu akwai yara da yawa wanda suna nan yunwa ya adabe su babu adabi
yanzu haƙoƙin ki ne kike magana akan su
yawa haƙoƙin yaran nake magana wanda kowanne yaro yana da haƙin cewa a bashi ilimi na farko harkokinmu na kungiya mun jeje makarantu akwai garin da ko kuma in ce miki ƙauyen da yaran mai an ce akwai abinci da za a basu a ranar sannan za su
karatu kina ganin yunwa yana daga rashin samun abinci
ai sai ka ci abinci ka koshi sannan ma za ka yi tunanin wani abu wasu yaran su ne za ki gansu suna barace-barace wasu suna nan ba ma barin suke yi ba sun fito ne su ba yanda za su yi sun fito suna neman wa kansu yanda za su yi su ci abinci
idan kika ce ba a sauke musu haƙoƙi ba akwai haƙi na iyaye akwai haƙƙi na gwamnati a matsayinta ne kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙin 'yan anguwa ina ne ake gazawa kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yara sun samu kulawar da suke buƙata
mu fara da gwamnati na ɗaya dai abu mafi muhimmanci shine gwamnati ta ba da tsaro a ƙasa idan akwai tsaro to abubuwa da yawa za a same su saboda rashin tsaron nan ya sa yara ba dama su je makaranta iyayen yara za su je gona ma su yi noman da za su ciyar da kansu su ciyar da 'ya'yansu ba su kuma iyaye akwai dalilai da yake hana su sauke haƙƙin 'ya'yan nan babu abinci ba da gamsu ina emphasizing ne on abinci saboda yana da muhimmanci sai ka samu waɗannan abubuwan hankalinka a kwance ka samu abinci ka ƙoshi sannan ma ilimin ma da kake nema ma zai zauna ya sannan kuma hatta wannan harkokin shaye-shayen nan da yake faruwa za ki ga sau da yawa iyaye ne ba su sauke wa 'ya'yansa haƙƙi ba shi sa 'ya'yan nan suke fita suke shaye-shaye misali akwai yarinya da aka kawo mana 'yar shekara 17 tana shaye-shaye ta ce a ita tun tana shekara 12 ita take kula da kanta ita ce take ciyar da kanta ita take yi wa kanta sutura ita take ciyar da kanta taya aka yi ta samu haka saboda iyayenta ba sa mata so ta samu wani ya ɗauke ta shi yake ba ta duk wannan abubuwan tunda menene abubuwan da ya kamata iyayenta su yi mata ba su yi mata ba to kuma yanzu ta saba da shaye-shaye kuma ta saba cewa maza ne suke ba ta waɗannan abubuwan.
To ba ma namiji wannan namijin na farkon nan ba ne yanzu ya zama maza ne ba mutum ɗaya ba.
Ai tana girma kin gane yarinya ta fara ne daga shekara 12 har ta kai yanzu tana 17. To idan ba ya bude to kin ga ba a ba ta wannan haƙƙin nata ba da ya kamata iyaye su sauke a gida. Akwai kuma wani yaro shi ma yaron ɗan shekara 10 ne shi kuma group suke da shi. Irin wannan wanda babban cikinsu shekara 15 ne. Su abin da suke yi yaran shi ne su duka kwatan kayan mutane a unguwarsu waya su jaka su mene ne. Kwace suke yi. Aka kama su wannan aka kama shi. Yaron aka ce ina ne baban shi yake. Aka kira baban shi aka tambaye shi. 'Ya'yan shi nawa ya ce 'ya'yan shi 19.
To aikin me yake yi?
Yawa wai yana yin aikin katako ne abin da kai ce shi ne gidan shi da inda suke ɗakunan su biyu ne matan shi uku
ɗaya 18
ɗaya 19
abin da nake so mu yi magana a kai kenan domin an ce yawanci za ki ga idan aka yi magana a dinga sanin yadda za a haifi yara a kiyaye haifan yaran da ba za a iya kula da su ba sai mutane su danganta shi da addini kuma idan za a yi alfahari da ɗa na tabbata babu wanda zai yi alfahari da ɗan da ba shi da tarbiyya me ya kamata a yi ta yaya za a ɓullo wannan ƙalubalen na haifan 'ya'ya da yawa da mutum ba zai iya kula da su domin kin ce wannan misali aikin katako yake yi ga mata uku
akwai abin da suke yi yanzu sai a ce wai gidan kwana wanda yara sai su dinga tafiya wani gida kamar gidan makota haka ana anan suke kwana da haka zaki ga ana shan kwaya wasu ana koya musu wasu ana musu ciki yara so kin ga irin wannan kuma sai malaman mu sun shigo sun tashi tsaye sun nuna wa mutanen mu cewa wannan abin da ake cewa Annabi ya ce a hayayyafa domin yayi alfahari da mu sai sun nuna musu cewa Annabi bai ce ba ka da kuɗi ba ka je ka hayayyafi yara ka bar su a titi ba to sai sun yi malaman mu sai sun fito sun nuna sannan kuma mu kanmu mutane a daɗa wayarwa da mutane kai sosai sosai balle mutanen karkara akwai wani program da muke wanda alhamdulillah mun fara ganin abin nan ɗin shi gaskiya muna wayarwa da mata kai irin wannan to yanzu sun fara zuwa suna yin family planning kin gane wanda ta za su kyamu suna kyamatar abin to amma sai muka nuna musu ai ba a ce kai ka ku haihu bane amma kuma akwai lokacin da ai tazara ake so wanda za ku iya kula da ɗayan ku to sai mutane an haɗu ƙungiyoyi sun haɗu ana ta wayar da kai wani yana yi ne bai sani ba wasu ba su da ilimin abin ba su da wayewar abin to sai an fito ana nuna musu ana fahimtar da su malamai kuma su ma sai su zo su yi nasu aiki sannan wannan abin zai abin nan sannan gwamnati kar ta dinga ɗauke kai a abubuwa kar ta dinga ɗauke kai a irin wannan abin saboda idan kika duba to ai gwamnatin ce a ciki saboda hankalin kowa ya tashi an hayayyafi yara wanda sun zama 'yan daba sun zama masu kwacen waya sun zama masu kashe-kashe ina al'umma ana to kin gani sai duk an tashi gaba daya is a collective abin nan wanda kowa da masu unguwannin da malamai da mu kanmu 'yan unguwannin da kowa da kowa da gwamnatin a haɗu a yi maganin wannan abin a wayar da kan mutane
yaya kike kallon kamun ludayin wannan gwamnati na shugaba Bola Ahmed Tinubu a game da ta kula da haƙoƙin yara da matasa idan kika yi la'akari kwanan nan aka kaddamar da shirin baiwa ɗalibai bashin karatu na san cewa ba batun karatu ne kawai haƙƙin yara ko kuma al'umma da ya rataya a wuyar gwamnati ba
gaskiya ne to kin ga wannan ma ai an samu ci gaba saboda wani yaron a dalilin rashin kuɗin makarantar nan zai daina karatu to yanzu an baka jari ko zan ce an baka rance wanda zaka biya ka karasa karatunka kin ga an taimake ka kuma idan kika duba ai an ce ma waɗanda suka yi za su yi bautar ƙasa su ma an fito musu da irin nasu wanda za a taimaka wa waɗanda za su yi sana'a shi ma da kuɗi wanda za su taimaka wa kansu to kin ga wannan dole mu yi wa gwamnati kyakkyawan zato kuma in kika duba gwamnoni ma yanzu an ci gaba gaskiya tunda yanzu an shiga sosai maganar a matasa to an gani ai matasa duk inda duk ƙasar da take da matasa ita ce take da arziki to mu ne yasa ba za a taimaka wa matasan nan ba su yi aikinsu har su zama mutanen kirki
To ba iyakata kenan ba mako mai zuwa za mu ji abin da iyaye kuma malamai mata ke cewa akan wannan rana da kuma yadda za ta iya yin tasiri a rayuwar ƙananan yara. Yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin wata 'yar fafutukar kare haƙoƙin mata da ta taɓa nuna sha'awar tsayawa takara sai dai haƙarta ba ta cimma ruwa ba. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako.
Sunana Zainab Muhammad Bununu ni yar Zahar Bauchi ce sannan kuma haifaffiyar Bununu karamar hukumar Fafilewa so ni an haife ni a Port Harcourt ne River State kenan mahaifina soja ne babanmu bayan ya rasu mun dan yi rayuwar maraici kadan bayan yaran su aka dawo da mu arewa. So mun zo na fara karatu primary school a Bununu primary school, na zo na karasa primary school ina a Kobe primary school, sannan na zo na tafi makarantar mata na jihar Bauchi, Jiji Bauchi kenan, Jiji Bauchi, na zo na karasa secondary school ina a wannan Jiji Bauchi. To bayan haka kuma sannan na zo na ya aure, kafin ma in gama secondary school na ya aure, saboda rayuwar maraici sai ya sa karatu yana so ya dan yi tangarda. Bayan da na yi aure, sai mai gidana ya maishe ni na koma makaranta. Na je na karasa makaranta na, dan da na gama primary school ban samu tafiya secondary school ba, sai da na yi aure tukunna sai mai gidana sai ya tura ni na je na karasa karatun secondary school. To bayan na gama kuma na ci gaba da zama haka a gida, ba wani abin da nake yi sai ni na nuna masa ina son gaskiya in shiga hidiman siyasa. Don ana ta maganan cewa mata su fito, sai na ga a yankin mu babu wata macen da za ta fito, kuma maganan 35% affirmative action din nan da ake ta magana na mata ba zai yi tasiri a yankin mu, saboda ba a karbi mata su zamanto suna siyasa ba. To sai na dan ba shi shawara haka, na ga dai bai yadda ba dai, kin san abun da kamar wuya a ce matar aure ta ce za ta fita ta yi siyasa. Na dan shawarci mahaifiya na, ita ma da yake tana siyasan, to sai ta dan karfafa ni a kai. To aka dai fara haka, na har na fara ina son in yi takarar shugabar karamar hukumar tafaɓaliya, mun jajje tarurruka da dama, sannan na bar wasu tarihi na daga baya. Ni uwa ce kuma ina da ƴaƴa, ina da yara na biyar, mata biyu, maza uku. Matan su ne na farko, mazan kuma su ne na wanda suke ƙarshe. To iya ɗan takaitaccen tarihi na kenan da zan iya ba.
Akwai abubuwa guda biyu da kika ambata a cikin wannan takaitaccen tarihin da kika bayar. Na farko ilimin mata, na biyu shiga harkokin siyasa a fannin mata. Mu fara da harkar ilimin mata din nan. Akwai mata da dama da suka samu kansu ya zama dole su shiga aure, kamar yadda kika yi, sabili da wani lokaci al'ada, wani lokaci addini, wani lokaci kuma halin rayuwa da aka samu aka shiga. Yi min magana kan batun harkar ilimin mata din nan.
Gaskiya harkan ilimin mata yana da matukan mahimmanci, don ni ban samu, ban ma san mahimmanci shi ba sai da na samu kaina a ciki. Don bayan da na zo na gama secondary school, da na zo na shiga harkan siyasa, sai na ji ina son in ƙara karatu. Don bayan da zai iya kasance ka ce za ka yi gwagwarmaya ba tare da ilimi ko da duhun kai ba. To saboda haka, idan har mace, ko da ni a koda yaushe ina faɗa, ko da kasuwanci zaki yi a gida, ya kasance kina da ilimin da zaki yi wannan kasuwanci. Domin kasuwanci shi ma sai da ilimi tukunna ka yi shi. Duk abin da za ka yi na gwagwarmaya na rayuwa, musamman ga 'ya mace wanda ita ma a gida, ko da kina zaune a gida ne, ya kamata ki zamanto kina da ilimin, saboda za ki ilmantar da wasu. Ya zamanto in dai baki da ilimi, ta yaya zaki ki tarbiyyar yaranki? To saboda haka kuma da yawa din akwai irin wanda suke samu nakasu daga karatunsu, kamar ni kin ga na samu ta wajen rashin mahaifi. To akwai da yawa wanda suke samu, kuma wasu kuma al'ada ne. Wani al'adan ma za a iya nuna maka cewa fa mace fa bata da wani amfani ta yi karatu. Iyakaci kawai mace in ta girma a yi mata aure, to idan an mata auren nan shi kenan. To kuma karatun nan yana da matuƙan mahimmanci, ko da gidan auren ne za ta zauna, in matuƙan tana da ilimi da bambanci da wanda bata samu karatu ba, ko ga yanayin abincin da za ta dafa, ko ga yanayin gyaran jiki da yanda za ta gyara gidanta, ba za ta bari wani cuta ya tunkari iyalinta ba, saboda tana da ilimin da za ta iya kare kanta da shi. To ni saboda haka ina supporting ilimin 'ya'ya mata 100%.
To harkar siyasa, kin bayyana cewa kin shiga siyasa, ba ma shiga siyasa kaɗai ba, har kin yi ƙoƙarin tsayawa takara. Yaya za ki bayyana gwagwarmayar siyasa tsakanin mata da yadda kika gani ga abokan tafiya maza, kuma musamman menene yakan zama kadangaren bakin tulu ga mata da suke neman tsayawa takara? Akwai waɗansu lokutan da mazan su ne ba za su goyi baya ba, akwai lokutan da iyayen har da iyaye mata ne.
Ai, harkan siyasa a gurin ya mace babban jihadi ne, domin za ta fuskanci kalubale kala-kala. Gara ma yanzu a koda yaushe ina ga kamar a hiran da aka yi da ni na cikin shekarun Voice of America, na yi wannan magana, na ce muryan Amurka tana daga cikin wanda ta taimaka ta daɗa wayar da kan mata, har gashi yanzu suna fitowa su tsaya takara har a samu Bahaushiya ƴar Arewa za ta tsaya takarar gwamna da sauransu. Duk ya kawo asali ne saboda irin taimakon wayar da kai ga mata da ake yi ta wannan kafafen yaɗa labarai. To amma akwai ƙalubale gaskiya. Kafin a karɓi ya mace a ce daga society tukunna ma iya family ɗinta da iyaye, wasu ma iyayen ne za su nuna cewa ba su dace, ba za ta zubar musu da kiman gidansu, za ta yi menene, wani kuma ma miji ne ba zai ma goya mata baya ba. Amma ni ina ƙoƙari, ina kuma daɗa wayar da kai ga al'umma cewa ya macen nan ita ma fa mutum ne, ko ba gaskiya ba. Idan aka ce an inganta rayuwanta, ko ina ga kamar inganta rayuwar al'umma ne ga baki ɗaya, don ita ma tana buƙatar yanda ɗa namiji zai yi walwala, ita ma za ta yi walwala. Farko a arewacin Najeriya ƙalubalen da mata suke samu shine abu biyu ne, sai a cikin maganar siyasar ya mace ana saka addini a ciki, sannan a cikin maganar siyasar mace ana saka maganar kuɗi a ciki. Wannan kuma ya shafi siyasar Najeriya ne. Idan har mace mata ba ma da ƙarfin da za a ce za mu goga da maza ta wajen abin da ya shafi fannin tattalin arziki, su maza sun riga sun yi nisa ta wajen wannan ɓangaren. To saboda haka sukan nuna cewa za su zuba kuɗi, kuma in suka zuba wai akan cewa akan menene a taka don shi ko, to su sukan ce za su iya zuba koma nawa ne don su kada ya mace. Ita kuma ya mace ita tana ganin cewa cancanta ne kamata, ba wai a don saboda haka mu muna fuskantar ƙalubalen maganan wannan siyasan kuɗin nan na watsa kuɗin nan, wallahi yana damun ya mace sosai. In wasu mafi suna da buƙatar su fito takarar kuma su yi takarar, amma saboda ƙarancin basu da shi, sai kaga suna kuma da cancantan da za su taimaki al'umma, su taimaki ƙasa, amma sai su kiga sun zauna. Wasu kuma suna gudun abubuwan da zai je ya dawo kar a ce sun ɓata ko sun zubar da mutuncinsu al'umma irin kallon da za a rinƙa yi musu. Amma dai da sauƙi yanzu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai suke ta wayar da kan jama'a, yadda ake ɗaukan ya mace lokacin da muka yi takara ake ɗaukan mu, yanzu ba a ɗaukan mata haka ɗin sun fito ɗin.
Kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon, sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukkan bakin namu da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. Yanzu a madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Baki ɗaya kuma abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yanzu, kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya tayani gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni Fiona Wamainan Dudu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.